America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 18 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wa sukar da kasashen duniya ke yi kan yadda yake ci gaba da kaiwa Hamas farmaki kunnen kashi. Wasu 'yan kasar Rasha sun kalubalanci rashin adawa a zaben kasar da kuma batun ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine, wanda ya zama wani batu da ya mamaye zaben shugaban kasar. Sannan kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce yakin Sudan ya haifar da matsalolin jinkan da ya shafi akalla mutum miliyan 49, inda sama da rabin wannan adadin ke bukatar taimakon ceton rai.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hankalin majinyata da ƴan uwansu ya tashi matuƙa a wasu manyan asibitoci wajen 81 a fadin Ghana, biyo bayan barazanar katse ma asibitocin wuta muddin suka kasa biyan basukan wuta na miliyoyin daloli cikin kwanaki uku.
Hatta ma lokacin da ake operation da machine da muke yi duk baki daya suna use ne electricity, sai sa in an dauke muna wuta wallahi gaskiya ya kawo matsala sosai sosai.
Za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan batun kafa yan sandan jihohi.
Me zai hana mai makan mu kiyamin laili ya kasance an hada kan yan kasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma?
Kamar kowane asubahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun takaddamar da ake kan wasu filaye a Zaria. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun shaida a yau Litini cewa za su kai hari asibitin Shifa da ke birnin Gaza, wani yankin da wani harin da Isra'ila ta kai a watan Nuwamba ya janyo mata suka daga kasashen duniya. Kakakin dakarun tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya shaida cikin wata sanarwa cewa dakarun Isra'ila za su kai hari yau Litini a sanadiyar cewa wasu manyan jami'an Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarnin kai hare-hare Isra'ila. Masu shaidan gani da ido sun bada rahoton kai hare-haren sama a harabar asibitin, wanda ya kasance mafi girma a zirin Gaza. Sannan sun ba da shaidar ganin motocin yakin Isra'ila a yankin. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Lahadi ya yi wa matsin da kasashen duniya ke yi kunnen kashi, ya kuma sha alwashin cewa Isra'ila za ta ci gaba da kaiwa mayakan Hamas hari a Rafa, daura da kan iyakar Gaza da Misira, duko da cewa ana shirin ci gaba da tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta cikin 'yan kwanaki masu zuwa a Qatar. Rasha ta bada sanarwar cewa shugaba Vladimir Putin ne yake kan gaba da kaso 88 na yawan ƙuri'un da aka tattara a zaben shugaban ƙasar da ya gudana a jiya Lahadi. Zaben da bai baiwa masu kada ƙuri'a wata sahihiyar damar zaben ra'ayinsu ba, inda shugaban mai yin komai dole yake bibiyar mutanen da ba sa yin ra'ayinsa. Zaben na wani uku wanda aka fara a ranar Juma'a zai baiwa Putin damar tsawaita wa'adin mulkin shi na shekaru 24 da ƙarin wasu shekaru 6, wanda ya gudana cikin wani yanayi na takura inda babu damar a kalubalantar Putin ko kuma ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine. Abokin adawar siyasar Putin mafi girma Alexei Navalny ya mutu a wani gidan kaso a watan jiya. Sannan sauran masu adawa da shi kuma suna tsere a gidan yari ko kuma suna kasashen waje. Sai dai kuma domin yin biyayya ga bukatar siyasar Navalny na ƙarshe, masu kada ƙuri'a sun yi dafifi a rumfunan zaɓe a manyan biranen ƙasar da tsakar rana don su kada ƙuri'unsu don tumɓuke Putin mai shekaru 71 a duniya, duk da cewa babu wani tasirin da zaben nasu zai yi. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana, inda hankalin majinyata da ƴan uwansu ya tashi matuƙa a wasu manyan asibitoci 91 a fadin kasar, biyo bayan barazanar katse ma asibitocin wuta muddin dai suka kasa biyan basukan wuta na miliyoyin daloli cikin kwanaki uku. Daga birnin Kumasi ga Hamza Adams da cikakken rahoton.
Daga asibitin mai shiye da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, Fatimatu Abdulhamid da aka kwantar da tsohuwarta na fargabar yuyuwar rayuwar kakarta ta zai iya tsunduma cikin hatsari sosai har in hukumar ECG da ke da alhakin rarraba hasken wutar lantarki a kasar Ghana ta kase ma asibitin wutar lantarki.
Na kawo kakana daga hospital ga, kuma na ga hospital ga abinda suke duka da light suke yanzu suka dauke light ga, ban san halin da kakana da ta shiga ciki ba, saboda da fitar gwamnati su yawa kuri su da dikta ta su.
Asibitoci 91 a sassan fadin kasar, ciki har da asibitin Kumfu Anochi da Kolebu da Minshiye da dai sauransu, ne hukumar ECG mai rarraba hasken wutar lantarki a kasar ta baiwa wa'adin kwana uku cur da su biya basussukan da take bin su da ya kai miliyan 261 na Ghana CD, wato kwatankwacin miliyan 20 na dalar Amurka, ko kuma ta kase musu wutar lantarki. Wannan mataki da hukumar ECG din ta dauka ya haifar da cece kuce, inda kungiyar ma'aikatar lafiya ta kasar, wato Ghana Medical Association, ta ce har ɗin hukumar ta ci gaba da kase wutar lantarki a asibitocin, to za a fuskanci matsala babba. Dr. Imoru Faisal, mamba a kungiyar Kana babban likita ne a asibitin South Suntresu da ke yankin Ashanti, ya ce
ko min da ke cikin hospital yana use electricity, nisa in an dauke muna wuta wallahi gaskiya ya kawo matsala sosai sosai.
A ranar Litinin ake sa ran hukumar za ta fara kasa wutar lantarkin a asibitocin. To ko shin me ya kamata da bangarorin su yi domin hakan bai faru ba? Malam Sharif Abdulsalam, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, na ganin ya kamata gwamnati ta shiga tsakanin asibitocin tare da hukumar domin ganin an cimma wani daidaituwa.
Ya kamata yi rejejeniya tsakanin su da su electricity, da su electricity su ma masalan su ne wanda ke ba su wutan, sun ce kamar in ba su biya su alkawarin da suka yi na cash flow assurance mechanism nan ba, in ba sun dace da wannan ba su ma sun rage kan da suke ba da wutan. Shi kanda gwamnati ya kamata yi ne ya draw timetable na payment agreement tsakanin su electricity kamar wata kaza mun bayar kaza, wata mai zuwa mun bayar kaza, wata mai zuwa mun bayar kaza.
To sai dai a wani jawabin da yayi da manema labaru, mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta kasar Ghana Isaac Ba Ufi ya ce,
as a ministry
a matsayin mu na ma'aikatar lafiya a Ghana, muna tattaunawa da hukumar ECG domin ganin mun samu wani mafita. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic cikin teku a yau Litinin, karon farko cikin watanni biyu, a sa'ar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ziyara a birnin Seoul domin halartar babban taron da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol yake zama mai masaukin baki domin inganta demokradiyya. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce a yankin gabashin tsibirin Koriya aka harba makamin. Masu tsaron tekun Japan kuma sun shaida abin da suka ayyana da kamannin Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic, sannan sun tabbatar da cewa makamin ya fadi. Daga bisani, Japan ta ce ta gano wani abin da yayi kama da wani makami mai linzami samfurin ballistic din na biyu da Koriya ta Kudu ta harba, wanda ya fada a daura da yankin da musamman ake gudanar da al'amuran tattalin arziki. A cikin makon nan, sojojin Koriya ta Arewa sun gudanar da gwaje-gwajen makamai wanda galibi shugaban kasar Kim Jong-un yake jagoranta da kanshi. A ƙarshe, zagayowar watan Afrilun bana shine zai cika shekara ɗaya da fara yakin Sudan, wanda yunkurin neman ikon mulki tsakanin manyan janar din nan biyu da basa ga maciji da juna ya rura wutar rikici a ƙasar. Ƙungiyoyin jin kai sun ce yakin ya haifar da munanan sakamako ga 'yan ƙasar akalla miliyan 49, wanda sama da rabin wannan alƙaliman suke buƙatar agajin ceton rai. tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilun 2023. Dubban mutane ne aka kashe, sannan wasu suka yi rauni, inda aka kuma tilastawa miliyoyin mutane kauracewa gidajensu. Sannan daga cikin mutum miliyan 18 din da ke fama da tsananin yunwa, miliyan 5 cikin su sun kusa fadawa matsalar rashin abinci, bisa bayanan sirrin shirin samar da abinci na duniya, wato World Food Program. Kuma duk da waɗannan munanan matsalolin jinkan da ake fama da su a yau, kasashen duniya sun gaza baiwa Sudan kulawar da ta dace, a cewar Dr. Richard Brennan, daraktan ayyukan taimakon gaggawa na yankin karkashin ofishin WHO na yankin gabashin Mediterania.
To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Garkuwa da aka yi da ɗaliban makarantar Kuriga a jihar Kaduna, Najeriya, makonni biyu da suka shige, ta sake tada muhawara kan batun kafa 'yan sandan jihohi, inda wasu ke cewa idan gwamnatin tarayya ta yadda aka kafa su, za a yi ban kwana da garkuwa da mutane. To sai dai a hirarsa da muryar Amurka, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya, ya bayyana cewa ba nan gizon ke sakar ba.
Da wannan matsala an ci gaba da gusurutso ma da sauransu. Amma abin da nake so ki gane a nan gurin shine, wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba. Misali, ba a dauki aikin dan sanda da muhimmancin da ya kamata ba, aka kai ga haka. Misali, in kika duba kundin tsarin mulki, akwai wani tanaji baga Police Service Commission da kuma ita hukumar ɗan sanda da ma'aikatar ɗan sanda, akwai Nigerian Police Council. Tsarin mulki ba zan iya cina kowane sashi ba ne, amma tsarin mulki ya yi tanadin haka, kuma shugaban ƙasa shi ke jagorantar wannan, kuma duk gwamnoni suna ciki baga wasu jami'an gwamnati. Ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira 1999 kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar. Idan da tana zaunawa, duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba, saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar ɗan sanda, kowa ya asali. Kuma ko da ma an yi hakan, an san matsalar nan, an san maganinta, ba a so a yi ne. Ba don kowa ba, idan kika yi la'akari da cewar yanzu, misali idan aka sami matsala, gwamnonin nan ba abinda za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro. Wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai, wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana, amma sai a kawo jami'an tsaro. Duk wannan banka ma da ake saboda Najeriya na tsaye. Idan ba Najeriya, duk wannan da suke tinkaho kowa ta kai farautar kwana. To me zai hana maimakon kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa, a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro, kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata, saboda duk wannan matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku: economy, political, da kuma social well-being na mutane.
Tattalin arziki,
idan waɗannan abubuwa ba daidai suke ba, to da wuya a yi haka. Misali na ga miki kamar karamin hukuma, wani bango ne, wani ginshiki ne babba, sai aka zo aka rushe shi. Matsalar da ya kamata a yi maganinta tun tana ya karama ba za a yi ba, an tura ma gwamnatin jiha, ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya. Idan aka sami gobara, ba a binciken ruwan da za a kashe wutar. Kamata ya a kashe wutar, sannan sai a zo a yi bayani. Yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa. Ko da kana binni, kana da tanka tsira, ai kana da naka. Kuma ma ko da ma ka tara, ba yanda za ka ji wannan arzikin. Ba don kuma babu ma hanya mai kyau, ba rocha. Sannan kuma ba inda za ka ji. Kana yi, kana waiwai. Idan kika duba abubuwan da suke mutane, wata sa'a ma abubuwan ba sa haɗuwa, musamman ma in aka ce mace ce.
To jana, akwai abu waɗanda suke cewa talauci ne ya kawo waɗannan yawan tashe-tashen hankali da suka shafi garkuwa da mutane da kuma neman kuɗin fansa ko kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya. Kana gani akwai alaƙa tsakanin batun talaucin nan da waɗannan matsaloli da ake fuskanta?
ba zancen magana talauci ba ce, saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai agaza ma yi wajen yin arziki, ko kuma ina yi mata fyaɗe zai agaza ma wajen arziki, ko ko ina ta gayyara mutane zai agaza ma wajen arziki. Kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba, ya ce ya bi wannan aikin masha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheda kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu a kasance da shirin domin iyali domin jin cikakkiyar hirar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan batun wasu filaye da ake takaddama da su a bypass area. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Phil Hashim Kumel. Idan watakila mai sauraro na biye da wannan shiri a makon da ya gabata ne, Dr. Idris Musa da ke koyar a makarantar fasahar man fetur da ke Ifin jihar Delta. Ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle tare da raba shi da filayensa biyu da ke bypass a Zaria jihar Kaduna. Duk da ya mallaki dukkan takardun saye da mallaka filayen, Dr. Musa ya zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Sawa a ƙarshen zo ne hali yake ciki kan filayen nan.
To yanzu dai akwai yanzu magana a wurin ƴan sanda, saboda daga baya na kai mamu da farko na kai shi wurin area command, saboda na je local government na rubuta takarda, local government kuma sun nuna wannan takarda, wannan filin duka akwai takarda da ma'an sun ban wannan search and confirmation data saɓanin yadda mamu ya faɗa. Kuma sun ce min mamu ba ma'aikacinsu ba ne, kuma ba su sa mamu ya je wannan aikin ba, kuma duk takardun da ya samu ya je aikin nan da su, shi ya san inda ya samo su. So da na samu wannan sai na je na kai karin shi wani 'yan sanda na Zaria local government, na ce musu gashi na ya karɓi 50,000, sai ya zo ya ansa ya ce ya karɓi 50,000 amma zai biyan. Shikenan kuma sai daga washegari sai ya zo sai ya ce sarkin kudu ya ce mu zo, sai na ce sai shi DCO na police station din ya ce mu je DCO, sai na ce mishi a magana ta wuri ɗan sanda waye sarkin kudu, kuma zai ce sai ya ce mu in yi hakuri mu je saboda suna aiki da sarkin kudu. Muka je sarkin kudu ya ce to shikenan mamu ya biya kudi. To on the other hand sai na maida ma magana area command, to area command suka kikkira su saɓani yanda suka ce sun saya a masarauta, ashe washegari da aka rubuta wannan agreement din sai suka saida mu wani, amma da sunan wancan jibon ya saya a hannun wani ne, shi kuma wancan shi ne wai sarkin ungwan bisa wancan wanda ya mutu ya saida ni shi, sai suka saida mu wancan shi Musa Muhammad kara nasu da aka ba su din. To duk ƴan sanda yanzu a halin yanzu duk sun tattara bayanai suna jira dama kawai su kotu ne, amma shi ma a wurin ƴan sandan an ɗan samu wani matsala wanda na rubuta ma area commander. Ya na ce ina so ya ɗauke maganan daga area, a ɗauke maganan area command a tura Kaduna wurin commissioner of police, saboda na ga ƴan sandan su ma akwai su abubuwa da suke yi, na zayyana mishi abubuwa guda uku.
Kake ce kai yanzu wani hali kake ciki, me kake so a ƙarshe kan wannan abu?
Yanzu ina tattaunawa da mutane, kuma su wanda na sai filin aunansu su ma na tuntube su, da na ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi, da har mun zauna gaban mai martaba, amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba filinta ba ne, wanda ƙarya ne.
Mai martaba sarkin zazzau gaba ɗaya?
Mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau.
To a takaice dai yanzu filaye dai suna nan, kuna ci gaba da gwagwarmayar ganin ko kana ci gaba da gwagwarmayar tabbatar da filayenka wani bai shiga ba?
Eh haka ne. To amma zaman da muka yi last a wurin mai martaba ya ce bayan ya sa a fita waje, ya ce mu ɗan fita waje mu ɗan yi magana, aka zo da san mamu dai wanda shi sunan shi akwai petition yana kan petition din da ya kamata ya zama shaida ba shine da ya sake irin dabarbarin da ya saba aka koma to duk kai ni dai gaskiya ba ma san me masarauta ba ban taba zuwa wurin nan ba banda a wannan dalilin ban sanya protocol din su ba to shine wasu suka taso dai suna ta wasu magana cewa sarki ba zai ji dadi ba menene me to na kyale su dai suka yi abin da suke so wai cewa a koma wancan agreement din yanda aka raba filayen guda biyu so da a zauna a kai sai mai martaba ya ce a kawo confirmation to tun daga lokacin 18 ga Disamba na wancan shekaran ba a sake ban sake ba jin su ba har yanzu ba su rubuta wani confirmation ba wani abu amma dai ina nan ina dan kan mutane kuma report din da 'yan sanda suka rubuta yana wurinsu saboda sabani yanda suka ce sun siya ta hanyar masarauta daga baya kuma 'yan sanda sun samu takardun da suka yi amfani da ke suka nuna wai suka saida ma wancan a cewa a hannun wanda suka saida suka ya siya to kuma 'yan sandan sun ce musu su kawo wanda aka siya a wurin shi shi wajiban da ya ce aka yi kafin wani ya ce wancan wai bai da lafiya ba zai iya zuwa wurin ba so shi ne ba zai iya zuwa 'yan sanda su bincike shi ba shi ma na rubuta ɗaya daga cikin dalilan da nake so shi area commander ɗin ya maida case ɗin zuwa commissioner of police.
Ma'aikacin ƙaramar hukuma da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin.
Abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in ma'aikatan ayyuka na ƙaramar hukuma zari a da to kai rita yanzu yau a bar kai ba na'am tunda lokacin da aka fara magana ina zariya amun transfer zan koma Kobo local government kenan na'am eh hakim bin ne ya kira ni tunda ni ina mai anguwa a barin zariya kuma
eh kai kanka mai anguwa ne
yawa da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana rigima da wani sarkin anguwan bisa sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi bashari shi mai hakimi sai mai komin takarda allocation da certificate a haɗe da wannan allocation da ke ciki sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban sai na ce to kai na ce ranka yadda to zan je duba saboda an can lokaci ana cikin magani sai aka mun na ce maka ina aiki lokaci a zaria na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati an raba shi 1979 zuwa 81 82 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a local government layout ana yin shi za a baka allocation paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen za ka ga da sunan shi da numban shi da sunan totin numban da aka bashi da akwai numban certificate din shi da sign din shi ma da ya karɓa a wancan lokaci kana ji na ko
na ji sosai malam mamu
yawa na duba wannan allocation tashin farko abin da kan yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register
da ganin mi wani mataki ka dauka malam mamu kan abin
yawa abin da dauka shi ai ya ka ji kamar da yaron hakimi ka ga dole ba shi amsa abin da na gani na duba register bu ban ga sunan ba andan nan ba inda certificate ne zo da shi gaban allocation gaban sai an canje suna allocation sai an baka allocation zaka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan shi a register ko kuma certificate din din mi shaɗa shi ko kisa ta shi din duba kuma duka rijista buku babu sunan shi a ciki sai na fada ma hakimi hakimi sai ce ah to in kai ko zaka yi mishi fitu nan sai din je din gobe da kuma an ci wani abu kafin ce da dauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin ticket da shi yake dauke da shi na zare yana dauke da bypass road bypass road din kuma yana can gaba shi inda yaje ke maganan filin shi zare road kuma karshe irin haraba na zuzab na dunke na dunke da zuzab na dunke kamar ce ne bin cikin magana zai ce to wannan abu ran sai dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi shi ba amma ga abin da nake gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana inda yaje ba nan ne yaje ba amma sai ce mun tuni ne shawara
shawara da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke takaddama kowa ya dauki guda dan a zauna lafiya matakin da daga baya Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba gabatun kudin bude fayil har naira 50,000 kuwa
mamu ya ce kun karbi naira 50,000 a wajensa saboda a yi sabbin takardu don a gyara abun, ina gaskiyar wannan maganar?
Inda suna da zirga ba mu, amma tun da yana a lokacin ma sun haka da abin nan na jin doka na mika mai inda na ce su ba shi kuɗin shi.
Masu sauraro, kamar yadda muka sanar da ku a baya, wannan shiri ya tattaɓo ofishin sarkin kudin zazzau hakimin Zaria da kewaye, Barista Muhammad Sabo Idris, inda aka turo mai takardar nuna sulhun da aka yi wadda Dr. Musa ke cewa bai amince ba. Kun dai ji wannan takardama, don haka za mu koma gefe don jin abin da zai biyo baya. Haka nan za mu sake dawowa domin sanar da ku. Sai aka ci da mu ku mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Nasara da Amerika da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A tawagarka, a gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan Ramadan albarkacin watan na azumi.
Na mai gabatar da kaina ana ce da ni Abubakar Usmanu Kwanci Abubakar Babalami zabi daga Allah a nan ƙasar Kamaru, musamman garin Yaounde. Kamin tambaya akan darasi da za a ɗauka game da watan Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma bat ɗan uwa, wato shi da farko dai azumi darussan da za a ɗauka kan shi yana da yawa. Domin idan aka bincika kaga azumi na daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar, wanda azumi na daga ciki, to kaga baya da haka kuma shi watan azumi wata ne da aka saukar da Alkur'ani, baya da haka kuma wata ne da a ciki ake dace da dare guda ɗaya, wanda daren mutum ya dace da shi yana da ibadan kimanin shekara 83 da doriya. To kaga wayannan ma kawai ba karama kananan darussa bane. Baya da haka kuma wata ne na kyauta, wata ne na gafara, wata ne na neman kusanci da Ubangiji, wata ne dai na sa da zumunci, wata ne gabaki daya a general wato na neman ƙara neman yardan Ubangiji. To idan ma kuka yi la'akari da shi, wallahi duk wani mutumin da yake ko aikata sabo ko wani abu, watan na canja shi ya zama mutum mumini. To abinda za mu roƙi Allah nan, muna roƙon Allah ya sa halayenmu da za mu ɗauka cikin watan azumi a ci gaba da irin shi har bayan azumi. To muna roƙon Allah kuma ya sa mu yi dace da abin da ake nema cikin wannan wata, musamman kaman durar Lailatul Qadr, musamman kuma kaman yafiya gurin Ubangiji, musamman kuma kaman inta da ake na samun ƴan aljanna.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa'a taƙaice.
To a taƙaicen, sojojin Isra'ila sun shaida a yau Litinin cewa za su kai hari asibitin Shifa da ke birnin Gaza, wani yankin da wani harin da Isra'ila ta kai a watan Nuwamba ya janyo mata suka daga kasashen duniya. Kakakin dakarun tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya shaida cikin wata sanarwa cewa dakarun Isra'ila za su kai hari yau Litinin a sanadiyar cewa masu wasu manyan jami'an Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni a kai wa Isra'ila hari. Rasha ta ba da sanarwar cewa shugaba Vladimir Putin ne yake kan gaba da kaso 88 newan ƙuri'un da aka tattara a zaben shugaban ƙasar da ya gudana jiya Lahadi, zaben da bai baiwa masu kada ƙuri'a wata sahihiyar damar zaben ra'ayinsu ba, inda shugaban mai yin komai daule yake bibiyar mutanen da ba sa ra'ayin shi. Zaben na wani uku wanda aka fara a ranar Juma'a zai baiwa Putin damar tsayawa, wato tsawaita wa'adin mulkin shi na shekaru 24 da ƙarin wasu shekaru 6 wanda ya gudana cikin wani yanayi na takura, inda babu damar kalubalantar Putin ko kuma ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya da gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyar mu ta yanzu Nashwan Kale, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.